بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ga watan al-Muharram shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 18 nawa ne ga watan miladiya 30 ga watan 8 shekara ta 2021 shekara miladiya wannan shine darasin mu na farko a cikin karatun wannan littafi da zamu fara a yau insha Allah ta'ala mai suna wiqayatul insani min al-jinn wash-shayatin wiqayatul insani min al-jinn wash-shaytan mawallafin wannan littafi shine Wahid Abdussalam Bali yan uwa wannan littafi kamar yadda kuka ji sunan sa wiqayatul insani bay min al-jinn wash-shaytan ma'anarsa kariya ko tsaron dan adam daga aljanu da shaytanu dan al-wiqaya masdari ne na waqa yaqi wiqayatan waqiyatan wa waqiyatan masdarin sa ne in aka ce alwiqaya shine alhirz wal man'a kamar kara abu daga wani abu ko hana shi yin wani abu to malam ya sa sunan sanin wannan take ne daga jin unwanin take littafin zamu fahimci inda littafin ya dosa ma'ana wacce hanya mutun ya kamata ya bi domin ya kare kansa daga farmaki na shedan da kuma aljanu wannan shine abinda littafin ya kunsa insha Allah ta'ala zamu zo mu ji madamuni littafin anan gaba kadan insha Allah ta'ala kamar yadda muka ji mawallafa wannan littafi sunan sa shine Wahid Abdussalam Bali kamar yadda al'ada ta gudana duk lokacin da za a karanta littafi akan dan yi tarjuma wajiza tarjuma takaitacciya ta mawallafa littafin domin a san waye shi mecece aqida sa wacce irin gogwarmaya yayi a rayuwa har ya kawo inda yake har jama'a suke amfanuwa da shi wannan malami an haife shi a shekara ta 1383 hijiriya wanda idan zamu kuma miladiya shine zai dace da 1963 yanzu idan muka irga za ku kusan kimanin shekarun sa 58 a duniya shekarunsa 58 a duniya an haife shi shekara ta 1963 idan ka irga zuwa 2021 zaka ga shekara 58 kenan wannan malami an haife shi a garin da ake ce masa Qaryatu Ahmad Sulaiman a ƙauyen Ahmad Sulaiman ba wannan ba Ahmad Sulaiman na mai kira'a ba a can garin sa ne na Misra karkashin wata gunduma ko wata local government ake ce mata Kufru Sheikh a garin Misra a wannan gari aka haifi wannan malami a nan ya taso ya fara neman iliminsa tun daga mataki na ƙasa har sama ya yi karatun alƙur'ani da hadithi da sauran usulu shari'a duk ya karanta abubuwan da ka'ida tarbiyya ta addinin musulunci idan yaro ya taso akan koya masa su wanda alhamdulillah ya haddace alqur'ani a kusan shekara ta 1985 sannan ya dan yi karance-karance ko yayi karantarwa a wasu gurare yayi karantarwa a garin Madinatul Munawwara kusan tsawon shekara 2 daga nan yayi tafiye-tafiye dan gabatar da daurori da nadawat da muhadarat a garuruwan da suke kusa da Saudiya musamman garin Qatar da Imarat da Bahrain da sauran garuruwan da suke kewayen waɗannan garuruwan duk yayi tafiye-tafiye yaje ya gabatar da muhadarori da kuma ɗan abubuwa da akan shirya domin zabarar da ɗalibai da kuma karantar da su da ilmantar da su wannan malami ɗaya ne daga cikin malamai masu kokarin yaɗa da'awa masu fita garuruwa ba ma garuruwa ba har kasashe domin su je su kai sakon Allah madaukakin sarki daga cikin tafiye-tafiyen da malam Wahid yayi har nan Afirka ya shishigo garin nan a yankin mu na Afirka wajen kokarin yaɗa addinin musulunci ya zo daular Mali da irin su Mozambique da irin su Kenya duk ya zo kuma alhamdulillah an samu musuluntar kusan mutum 1000 a hannunsa da shi da ƴan uwansa da suke yawo wana wajen yaɗa wannan da'awa tasu lokacin da suka shiga garin Kenya kuwa a lokacin an samu musuluntar kusan mutum 5000 a hannunsu saboda haka suka suna ci gaba da wannan aiki nasu na da'awa kuma har zuwa yanzu bayan da'awa da suke fita kuma har yanzu wannan kungiya tasu ta kokarin yaɗa addinin Allah sun dauke gabara wajen gine-ginen masallatai da makarantu na islami wanda ake koyar da addini sannan da haƙari jiyoyi da ciyar da miskinai da tufatar da su wannan duk suna yi ma'ana ba karantarwa kadai aka tsaya ba bayan an karanta kuma to sai kuma ya kokari ayi aiki da karatun shine kuma sai a fita a kirawo wasu mutanen bayan an kirawo su kuma duk da haka sai a sa abin da ake da shi na aljihu kuma sai a ƙara kiransu da shi saboda haka sukan je musamman garuruwan Afirka tunda za ku ga mu duk wani abu za ku ga ba zan ce sakaci ba ko menene ko da ke sakacin ne gaskiya mu ake bari a baya za ku ga galibi kasashen Laraba wannan masu cewa za ku ga ana cewa ana aiko da kudade a gina masallatai ko abin da ya kama da haka wallahi idan ka bincika za ka ga galibi masu waɗannan abubuwan ba duka ne suke wasu attajirai ba wasu da yawa daga cikinsu dan ni na sani wasu da yawa daga cikinsu irinmu ne kungiya ce kawai ta mutum 10 ko mutum 20 za su haɗa kansu su ce kullun za mu rinka ajiye dala ko kuma riyal kaza domin mu yi addinin Allah aiki duk wata abin da suka tara akwai wani wakilin su Afirka sai su turo masa sai su ce da Allah suna so a gina musu masallaci a waje kaza suna so a gina musu rijiya suna so a yi musu kaza abin da suke so kawai idan an gina dauke hoton a tura musu shikenan su sun gode wa Allah madaukakin sarki wallahi ba wasu attajire bane gaba daya akwai wanda muka je wani kauye suka dauki nauyin gina wasu rijiyoyi haka da sauransu dukkanin su gaba daya masu kananan sana'o'i ne masu kananan ayyuka ne irin amma zuciyar ta su ce kawai suna so su yi addinin Allah aiki sai suka ce to me zai hana barin ga aje abu kaza saboda haka kowa sai ya sanya wa kansa haraji duk wata ko kullun ko duk sati zamu aje abu kaza suna ajewa a wani asusu da suka ware na banki ana ajewa kowa zai kawo aje karshen lokaci da wata yayi ko wata biyu lokacin da suka ya isa ai wani aiki sai su tattara tunda sun san can alhamdulillah akwai wadatoran masallatai da gurare da sannan ba su da talauci kamar irin namu ba su da bukata kamar irin namu sai su ce ga inda ƴan uwansu musulmi suke zaune sannan akwai karancin masallatai akwai karancin masu da'awa akwai karancin masu kaza sai su samu wani wakili sai su turo sai a zo a rinka yin wasu abubuwa to abinda zai baka mamaki abinda zai dore maka kai shine wani lokaci alhamdulillah idan aka samu masu amana sukan je su kwatanta abinda ya kamata ana gina masallatan ana gina rijiyoyi ai kusan kowanne ɗaya daga cikin mu zai bada shaida za ku ga akwai masallatai da ake ginawa sai ga an rubuta sunan wani ko ku ji an ce jami'atu kaza ce tai ko kuma mu'assasa kaza ce tai galibi duk daga can ne to wallahi wani lokacin kuma abin mamaki kuɗin ma idan sun tattara sun turo sai wani dan afirka kuma sai ya danne sai ya ci wallahi abin da yake faruwa kenan na farko shi bai yi ba bai hada kan wanda zai yi bai taimaka an yi ba kuma an turo ya danne ya sa aljihu sai ya ci dan afirka kenan to abin da yake faruwa kenan to Suhaid Abdulsalam Bani suna irin waɗannan ayyuka, suna shigowa Afirka su gina masallatai da makarantu da guraren da musulmi za su amfana da su, basu ma tsaya daga nan ba, har kokarin tufatar da marasa tufafi da ciyarwa ga wanda suke buƙatar ciyarwa duk suna yi. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Wannan malami ya yi karatu a hannun malamai na zamaninsa, daga cikin manya-manyan malamansa wanda zan ɗan ambata mafiya fitowa fili akwai Allamatul Jazira Samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. In aka ce bin Baz da ai kowa ya san shi, yawa ba ya buƙatar ta'arifi. Wai suka ce al-ma'rufu la yu'arraf, sannan ne ba ya buƙatar a ce sai an ƙara sanar da shi. Daga cikin malamansa akwai Muhammad Salih Al-Ifaymin, shi ma ɗaya ne daga cikin malamansa, ya yi karatu a wajensa. Daga cikin malamansa akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji ƙansa da gafara. Shi Albani kamar yadda ya ambata ya halicci, kamar Albani ya rasu ya halicci darasinsa ne guda ɗaya, ya halicci wani darasinsa guda ɗaya, ya yi karatu a wajensa. Shi yasa baya mantawa da shi, kuma irin ya tashi lissafa malamansa yakan sa shi a ciki. Daga cikin malamansa akwai Abubakar Jabir Al-Jazairi, wannan malami shi ne malamin da ya rubuta littafin Minhajul Muslim, wanda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun san shi. Akwai littafi da ya na sira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sama suna Hadhal Habib, kawai shi ne sunan littafin wannan masoyin. Tarihi ne na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin. Akwai babban malami Atiya Muhammad Salim, shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne, wanda shi ma wannan malami ya yi karatu a wajensa. Shi Atiya Muhammad Salim ina ga ya rasu shekara ta 1099. Sannan daga cikin malamansa akwai Abdullah wanda aka fi sani da Al-Bassam, ai ina gani duk wanda yake da tafsirul alam ya san Al-Bassam ko Umdatul Ahkam, da malamin Allah ya ƙara masa lafiya yake karantawa a wannan masallaci. To shi wannan malami Ali Bassam ya masa sharhi, sama suna Taysirul Alam fi Sharhi Umdatul Ahkam. Sannan akwai littafin da ya yi wa Bulughul Maram sharhi akansa mai suna Tawdihul Ahkam, shi ma littafi ne a cikin sharhohi da aka yi wa Bulughul Maram, yana ɗaya daga cikin sharhi mafi kyau da mafi tsari. Wannan malami Abdullahi Al-Bassam shi ya masa, shi ma malaminsa ne. Saboda haka ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai na zamaninsa. Wannan na faɗi kaɗan daga cikinsu ne a matsayin baga misali. Malam yana da wallafe-wallafe da rubuce-rubuce da yawa, malam yana da karsashi wajen yin rubuce-rubuce, saboda haka ya rubuta littattafai da yawa. Kaɗan daga cikin littattafansa akwai wani littafi da yake hannunmu, shi ne Wiqayatul Insan min al-Jinni wa Shaitan. Daga ciki akwai littafin Sarimul Battar fi tasaddi lis-sahratil ashrar, wanda Malam Gali yanzu haka yana karantar da shi a majalisin sun Hausawa. Sarimul Battar, ma'ana zararren takobi, littasaddi lis-sahratil ashrar, don gamawa da ashararren masu sihiri. Shi ya gina shi ne akan kawai tsafi da bokanci, yadda ake mutane sihiri, ya ake yin sihiri, ya ake sihiri yake kama mutum, nau'i-nau'i na sihiri guda nawa ne, wacce hanya ake bi a warware sihiri idan an yi shi. Ya rubuta wancan littafi nasa. Daga cikin littattafan da ya rubuta akwai Wasfun Nari min Sahihi al-Akhbar, sunan littafin kenan. Daga ciki akwai At-Tariqu ila al-Waladi as-Salih, hanyar da mutum ya kamata ya bi samu nagartaccen ɗa, yadda kowanne mahaifi, kowanne namiji idan ya aure, burinsa a haifa masa nagartaccen ɗa da zai alfahari da shi nan gaba. To malam ya bada wasu shawarwari da hanyoyin da ya kamata a bi matuƙar kana so ka samu nagartaccen ɗa. Sunan littafin kenan, At-Tariqu ila al-Waladi as-Salih. Daga cikin littattafan malam akwai Tahsinul Bait min ash-Shaytan, hanyoyin da ya kamata a bi domin kare gida daga shaiɗanu. Duk wanda baya so shaiɗanu su shiga masa gida, su rinka kawo masa farmaki cikin gida, to akwai hanyoyin da ya kamata a ce ya bi. Malam ya bada shawarwari a cikin wancan littafi nasa. Daga cikin littafin da malam ya rubuta akwai manazara ilmiya hawla al-bunuk ar-rubawiyya wal-islamiyya, tattaunawa amma ta ilimi game da abin da ya shafi banki da ake yi na musulunci da kuma bankin da yake na riba islam banks da kuma irin conventional banks da muke da su to yayi tattauna ta ilimi game da muqarana tsakanin su da kuma halaccin kowanne addini da kuma haramcin sa daga cikin littafin da malam ya rubuta akwai littafi dan karami mai ban sha'awa mai suna fakihatul majalis shi sunan littafin kenan fakihatul majalis in aka ce fakiha mai kenan ba kayan marmari ba ma'ana kayan marmarin da ake ci idan an zauna a majalisai wani sai ya dauka zai bayani akan wata tufali ko wani abu da ake a'a irin abin da ake tattaunawa a gurin hira idan an zauna ma'ana gulma da tsegumi da munafinci to shi ya kawo yace da wahala littafin dan karami ne risala ce karama yana da kyau ɗaliban ilimi samu su karanta shi da wahala ka samu na majalisi da za a zauna ba a tattauna an ci naman wani ko an shiga mutuncin wani ba yace wannan majalisin sawa'u na mutane ne gama gari ko na manyan mutane kai hannan wasu daga cikin malamai ma duk aka zauna sai an shiga cikin mutuncin wani Allah ya tsare mu gaba ɗaya ya fi mana to littafin yana da fa'ida ƙwarai da gaske ya ji hankalinmu kuma zai tsoratar da kai insha Allah ta'ala idan aka karanta shi za a rage abubuwan da ake yi daga cikin littafin da malam ya karanta akwai al-bidaya fi ilmi al-aqida wannan kuma littafi ne da rubuta shi akan aqida ma'ana mafari game da ilimin aqida sannan akwai al-bidaya fi usul al-fiqh wannan kuma ya rubuta shi ne a cikin ilimin usul al-fiqh idan kana so ka karanta ka san menene usul al-fiqh to ga mafari malam ya baka ga hanya ta farko da zaka fara shiga cikin ilimin usul al-fiqh ka fahimce shi saboda kamalin yayi rubuce-rubuce masu tarin yawa kwarai da gaske lokaci ba zai bayar a kawo su gaba ɗaya ba amma dai an buga misali ne domin a fahimci irin kokarin da malam yayi malam wahid abdusalam bali yana nan da rayuwa yana nan da ransa har yanzu bai rasu ba Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya bai rasu ba har yanzu kuma yadda na gaya mana shekarun sa yanzu kusan 58 yana da tashoshi haka a YouTube da sauransu da yake gabatar da abubuwansa tunda malami ne mai da'awa gaskiya ya ba da hankali sosai wajen da'awa da rubuce-rubuce yakan yi da'awa ta baki kuma yakan yi rubutu sai dai kamar yadda kuka sani a duniyar ilimi rubutu shi yake tabbata magana ta baki ta yau da kullum kuma gushewa take yanzu akwai malamanmu da sun karantar shekara 50 70 80 da suka wuce duk ba mu san su ba kuma babu muryarsu yanzu amma rubutun da ake shekara 2000 yanzu yana nan ana karanta shi to amfanin rubutu kenan shi yasa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi kuma yake da abin da zai rubuta ya kamata ya rubuta ya aje domin sadaka ce jariya ko da ka mutu za a ci gaba da amfanuwa da shi ladan yana zuwa maka rubutu yana da amfani kwarai da gaske malam kamar yadda na faɗa ya karantar da wasu daga cikin littattafan da ya rubuta ta hanyar kasussuka haka kamar littafin sa sarin battar ya karantar da shi ta hanyar kasa dididai takaice shi ikhtisarin sai ya karanta shi ba wai littafin gaba ɗaya ringa dauka baki ba yanga baki yana bi ba na saurari kasa din kusan shekaru 10 wani abin ko kusan tun haka ma da suka wuce a cassette tun lokacin ma kasa din radio ake amfani da shi sannan wani littafi da zamu karanta shi ma ya dan karantar da shi ina ji bai fi kasa suka biyar bane ko shida haka na wiqaya din shi ma ya karantar da shi yana nan Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi ya kara masa lafiya da dogon kwana ya kuma kara masa ilimi mai albarka domin a ci gaba da amfanuwa da shi abana gaba ɗan uwa shine abinda littafin ya kunsa ɗan uwa shine yana so ya fito maka da hakikanin wane ne shedan wane ne aljani in aka ce shedan aka ce aljani wani zai ga duk abu ɗaya ne haka ne duk abu ɗaya ne bambancin su shine in aka ce shedan to kalma ce da bata gasgatuwa sai akan wanda yake takaddari mai batar da mutane wanda yake kautar da mutane daga hanyar Allah madaukakin sarki wanda yake kokarin raba mutane da Allah madaukakin sarki shine shedan shi yasa kamar yadda na faɗa darasinmu na ranar Alhamis cewa zaka iya samun shedani a cikin mutane kamar yadda yake akwai shedani a cikin me aljanu shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrafa alqawli ghurura haka Allah madaukakin sarki yace akwai shedanu a cikin mutane kamar yadda yake akwai shedanu a cikin aljanu amma aka ce aljani shi aljani zaka iya samu akwai aljani mutumin kirki salihi nagartacce mai bin Allah madaukakin sarki wanda baya saba wa Allah madaukakin sarki sai gurgurdan abin da yake na zamiya kamar yadda dan adam ma suna da shi sannan kuma daga cikin aljanni din zaka samu wanda yake shedani ne kuma wanda yake misaba Allah madaukakin sarki kamar yadda su shedanin da kansa ai sun yi bayani ko wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna wa anna minnas salihuna wa minna duna zalika to aljanu haka suke akwai mutanen kirki a cikin aljanu kuma su ma kamar yadda suka ce kunna tsaraika idada su aljanu dariku ne kala kala yadda ka san a cikin musulmi akwai ahlus sunna akwai ayyan bid'a suma a cikin aljanu akwai ahlus sunna akwai ayyan bid'a duk akwai akwai musulmi tsantsa akwai kafirai tsantsa duk akwai a cikin aljanu suma haka suke to in aka ce shedani shine wanda ya kauce aka ce aljani kuma shi sai ka bambance to mallan yayi kokari ya fito maka da wane ne shedan abinda bahaushe yake cewa a kwancewa mutun zani a kasuwa ka karshen to nan asiri kenan to abinda mallan yayi wa shedan a cikin littafin nan kenan ya kwancewa shedani zani ne a kasuwa a cikin littafin nan ya kokari ya fito maka da hakikanin tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsine wa shedan ya kore shi daga cikin ramarsa shi kuma shedan sai yayi wani alwashi yayi wa Allah madaukakin sarki rantsuwa yace wallahi na rantsa da izzaka ya ubangiji sai na halakar da su dukkanin su ba annabi adam bane akan sa aka halakar da ni yace la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila haka yace wallahi sai na halakar da dukkanin zuriyarsa sai kada yayi wannan rantsuwa to ƴan uwa mu sani cewa wallahi daga lokacin da shedan yayi wannan rantsuwar bai ƙara zama ba bai ƙara bacci ba bai ƙara hutawa ba aiki yake ta yi ba zai daina ba sai lokacin da aka busa kahoran sa ya fita daga jikinsa kullun a cikin aikin halakar da mutane yake da zamar da su da kautar da su daga hanya wasu ya kafirtar da su idan ya kasa kafirtar da wasu ya bid'antar da su idan ya kasa ya sa su babban sabo idan ya kasa maratib maratib yake bi sai ya fa yaga ya samu rabo da yawa yanzu daga lokacin da shedan ya wuce rantsuwa zuwa yanzu ƴan uwa da Allah ya ci riba ko bai ci riba ba ya samu abin da yake so ko bai samu ba dan Allah mutane nawa ya halaka mutane nawa ya sa kafircewa Allah madaukakin sarki mutane nawa suke gani gaba ɗaya ba Allah mutane nawa suke gani wani Allah shi zai su bauta a matsayin Allah madaukakin sarki to sai mallan yake so ya dawo da hankalin mu jikin mu mu gane wane ne shedan shi sa sai ya dauko abin daki daki dalla dalla ɗaya bayan ɗaya yake mana bayani akan wane ne shedan sai ya fara tun daga irin nau'i na cutarwa da shedan yake yi na farko shine shedan yakan yi cutarwa ta zahiri in aka ce cutarwa ta zahiri shine ya shiga jikinka ya cutar da kai ya sa maka ciwon kai ko zazzabi ko shanyewar kafa ko daina gani ko kaza duk wata nau'i na cuta da ka sani dabi'a tana bayar da ita shedan yakan iya shiga jikin mutum ya haifo da mutum wannan cuta bisa kaddarawa da yarjejewa ta Allah madaukakin sarki shedan yakan yi wadancan abubuwa gaba daya to su mallan sai fara fito maka da wannan abubuwa to shi sai a farkon littafi idan maka shiga maka fara karatu wani ma sai ya dauka littafin koyar da ruqiya ne saboda yadda mallan yake bayani akan abin da ya shafi yadda aljani yake shiga jikin mutum me yasa aljani yake shiga jikin mutum idan aljani yake shiga jikin mutum ina yake zama shin addinin musulunci ya tabbatar ma da cewa aljani yana iya shiga jikin mutum idan ya shiga jikin mutum ya ake fitar da shi wannan ayoyi ake karantawa mai duk sai da mallan ya kawo mana sannan sai dan kawo maka wasu abu daga cikin tunda shi a matsayin sa na mallan mai da'awa yakan dan taba abin da ya shafi ruqiya to sai kawo maka wasu ɗan ruqiya da yayi a zahiri yadda kuma ya bi hanyoyin da ya bi kuma ya fitar da aljanu aka samu nasara sai dan kawo maka domin ka samu sample sannan kuma ka dan samu wani ilimi akan hanyar da zaka bi kai ma ka fitar a irin hanyar da ya bi ya fitar shi ma to idan farko littafin wani sai dauka littafin ruqiya ne amma ana wuce babu ruqiya din idan aka shiga wani wajen kuma shikenan sai shigo akan cutarwar da shedan yake wa dan adam ta badi ne kenan shine hanyar zuciya shine mafi illa mafi cutarwa ba buge ka zai ba ba ciwon kai zai sa maka ba amma zai sa mutun ya kafircewa Allah madaukakin sarki akwai cutar da tafi wannan duk mutumin da shedan ya sa ya kafircewa Allah madaukakin sarki idan ya mutu ya shiga wuta ya fita idan ya mutu ya shiga wuta ba zai taba fita ba har abada ya sa mutum ya shiga bid'a ya sa mutum cututtuka na zuciya hasada munafarci gulma girman kai jiji da kai duk irin waɗannan abubuwan duk sai da mallan ya kawo su a cikin littafin nasa ya kuma kawo maka hanyar da shedan yakan bi ya cusa mutum waɗannan abubuwa ya kawo maka hanyar kuma da aka bi insha Allah ta'ala ka fita daga cikin su
shi sa a wannan zamani da muke ciki yan uwa lalle musulmi suna matakar bukatuwa zuwa ga karatu na irin littafin da zamu karanta yanzu wallahi insha Allah ta'ala ina da yakin yan uwa za su amfana da abin da ke cikin littafin nan sosai da sosai mallan yayi bayani sosai kuma ya ciro abubuwa ne daga magabata na gari daga maganganun magabata na gari sannan mallan yayi kokari duk abin da zai kawo na aya ko hadisi za ku ga zai soke lamba kace ya mai da kai inda ya ciro abu idan hadisi zai ce maka ga wanda ya rawaito shi kuma ga wanda ya inganta shi idan yana bukatar haka duk abin da ya shafi takharijat na hadisin sai dai saboda haka mallan yayi kokari kwarai da gaske wajen tace littafin nasa da tsara shi a hanyar da ya kamata kamar yadda babban daya daga cikin malaman sa Abubakar Jabir Jazairi ya masa sharaf fage ya masa taqridi a cikin littafin ya yaba masa a cikin irin aikin da yayi kuma aqidar malan ita ce aqidar ta'alu sunna wal jamaa sannan malan a mazhaba ba hanbali ne kamar yadda dama duk malamin da aka ce malaman da suka koyar da shi akwai Ibn Baz akwai su Albani akwai su Uthaymeen kuma ka san ai bid'a ba ta tinkaro inda yake ba saboda yadda kowa ya san waɗannan malamai wajen tsayawa da yada sunna annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da yada bi da fada da bid'a da kuma kokarin ture ta Allah madaukakin sarki ya samu dace mallan yayi wannan littafi nasa wannan nuskha da take hannunmu yayi mata muqaddima ne guda uku akwai muqaddima al-muqaddimatu at-tabaqatu al-hadiyata ashara muqaddima ta bugu na 11 sannan akwai muqaddima ta bugu na 10 sai kuma muqaddima ta bugu na 1 to insha Allah ta'ala waɗannan muqaddimai guda uku dukkanin sun Allah da zamu bi su ɗaya bayan ɗaya makaranta saboda kowace akwai abin da zamu fa'idanta da shi insha Allah ta'ala sannan kai sai kuma sai mu shiga cikin littafin yanzu ina gani a gurguje zamu karanta muqaddima ta bugu na 11 ita kadai sai mu dakata sai gobe saboda lokaci insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar daidai da karanta daidai da kuma aiki da daidai a cikin wannan karatu da zamu fara mallan yace muqaddimatu at-tabaqati al-11 gabatarwa ta bugu na 11 alhamdulillahi alladhi hada awliya'ahu ila ta'atihi godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya shiryar da waliyansa zuwa ga yi masa biyayya wa baghada ilaihim ma'siyatahu ya kyamatar da ya sanya musu kin saba masa wa ja'ala as-salata qurrata uyunihim ya sanya sallah ta zamto hasken idaniyarsu idan suka shiga sallah shine jin dadin su shine walwalarsu wad'awata ilayhi sabilahum ya sanya kira zuwa ga hanyar sa ita ce hanyar su wasabr ala zalika tariqahum sannan yin hakuri game da abinda za su fuskanta wajen kira zuwa gare shi wannan hanyar akan ta suke walilma murshidahum ilimi kuma shine yake shiryar da su zuwa ga abinda za su yi da daidai walkitaba wassunnata anisahum littafin Allah alqur'ani da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ingantattu su ne abubuwan da suke ɗebe musu kewa wa irda Allahi ghayatahu kuma neman yarda Allah madaukakin sarki shine karshen abin da suke bukata wa shahadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya man tamassaka bihablihi naja mallan yace wanda duk yayi ruku da igiyar Allah madaukakin sarki ya rabauta ya kubuta ya tsira wa man tarakahu halaka wanda ko ya kyare igiyar Allah madaukakin sarki ya riki wani abin daban to wannan ya halaka wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu mallan yace wa man istansarahu nasarahu wanda duk yana neman taimakon Allah madaukakin sarki Allah zai taimake shi wa man da'a ajabahu wanda ya roki Allah madaukakin sarki Allah zai amsa masa wa man sa'alahu a'tahu wanda ya nemi abu a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai bashi wa man tawakkala alaihi kafahu wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya isar masa wa man istaghna bihi aghnahu wanda ya nemi wadatuwa da Allah madaukakin sarki Allah ya wadatar da shi wanda duk ya bar komai yasa Allah madaukakin sarki a zuciyarsa wanda a matsayin wanda ya wadatar da shi to Allah madaukakin sarki zai wadatar da shi wa man sara ala tariqihi saddadahu wanda duk ya tafi akan hanyar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai daidaita sahunsa wa man istarshada bihi arshadahu, wanda ya nemi shiriya daga Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki zai shiryar da shi. Wa man ista'ana bihi a'anahu, wanda ya nemi taimako na Allah madaukakin sarki, Allah zai taimake shi. Malati khaliqul bariyat, shine mahalicin halittu gaba daya. Albariyat jam'in min albariya, ulaika hum khairul bariya, ulaika hum sharrul bariya. Albariya sune al'umma, sune mutane, shine ya halicci al'umma gaba daya. Wa alimul khafiyat, shine masanin abin da yake boye. Wa mudabbiru amral ardi was samawati, shine mai jijjuya, shine mai sarrafa, shine mai gudanar da al'amuran da suke sama da kuma al'amuran da suke yi a ƙasa. Tusabbihu at-tuyuru fi awkariha, tusabbihu at-tuyuru fi awkariha, tsuntsaye suna masa tasbihi daga cikin sheka, daga cikin shekarsu. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah madaukakin sarki yace babu wani abu face ne wa Allah madaukakin sarki tasbihi yana gode wa Allah madaukakin sarki, sai dai mu ne ba ma iya fahimtar abinda tasbihin sauran halittu yake nuna mu da muke iya fahimta. Malaiti wa tumajjiduhu al-amlaku fil afaqi, dukkanin sauran ababan halitta gaba daya suna girmama Allah madaukakin sarki a cikin sasanni. Wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, malaiti ina shaidawa hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon sa ne. Arsalahu rabbuhu bil hidayati al kubra, ubangijin sa ya turo shi da shiriya mafi girma. Wan ni'mati al uzma, da ni'ima mafi girma. Fa basir bihi min al ama, saboda sai ya sanya wanda suka makanta daga gaskiya suke gani sakamakon zuwan sa. Wa arshada bihi min al ghayy, ya sanya wanda suka bata suka shiriya sakamakon zuwan sa. Wa hada bihi min al dalala, ya shiryar da wanda suka bata daga bata su sakamakon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wa 'allama bihi min al-jahala, ya sanar da wanda suka jahilta basu sani ba a sakamakon zuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Malai cewa ba'adu, bayan haka, bayan wannan gabatarwa, fa hadhihi hiya at-taba'atul 11, malai cewa wannan shine bugu na 11 da aka yi littafin, an yi na 1 har zuwa na 11. To wannan muqaddima ita ce ta 11 min kitabi qayatul insani min aljinni washaitan, daga wannan littafi mai suna tsaro ko kariya ta dan adam daga aljanu da shaitanu. Uqaddimuha li ikhwani fil alamil islami, malai ce da nake gabatar da wannan littafi ga ƴan uwana na duniyar musulunci gaba daya, ba yayi bane da ƴan garin su Misra kadai, ba yayi bane da ƴan Saudiya, a'a yayi shi ne dan al'ummar duniya gaba daya. Malai ce fiha ba'abu ziyadat wa ta'dilat, a wannan bugu da aka yi na 11 akwai wasu ƴan ƙara-ƙara da ne a cikin littafin, akwai kuma wasu ƴan gyararraki da nayi. Wa qad hadhabtu iddata ahaditha zahara li da'afuha, yace akwai wasu hadisai a cikin sauran bugun na baya da na riga na goge su, wanda raunin hadisan ya bayyana a gare ni yanzu, wanda da na tafi akan ingantattu ne, yanzu da na ƙara bibiya shi sa, wato shi ilimi kullun abin da yake bukata numuwi, kullun abin da yake bukata ilimi, ba abin da yake jami'i ba, kullun ya kasance kawai idan ka san abu shikenan, kuma kawai sai ka zo ka zauna kai tirs. Ilimi kullun ƙari yake bukata, bincike ake yi, dubawa ake, hangi ake, abinda ka sani shekara 2 da suka wuce sai ya bayyana a gare ka wancan abin kuskure, ko kuma da abinda kake gani kuskure ne, bincike da nazari yau da kullun shi zai bayyana maka cewa wannan abin kuma daidai ne, kullun abinda malamai suke. Kun ga akwai hadisin da yasa a farko a bage-bagen littafin da aka yi na farko lokacin da yazo wannan bugun, sakamakon bincike na ilimi da karatu sai gano hadisan da yasa ba su inganta ba. Amana ta ilimi kuma dole ne tunda ya riga ya rubuta zai shiga duniya, wani da ya dau littafin ne ya duba ya ga hadisi zai ce ai akwai hadisin a cikin littafi kaza malam wani ya kawo shi, to kun ga ya dora akan me fatarwa malam wani, saboda haka idan ma hadisin da ifi ne wa dora shi akai malam wani, to shi yasa dole sai ya dawo ya gyara, sai ya goge waɗancan buge-bugen, saboda haka sai yake ishara zuwa gare su cewa akwai hadisan da ya riga ya goge su saboda ba su inganta ba. Malai ce fa arzu min al-ikhwati alladhina qamu bi tarjamati al-kitabi lilughati al-ukhra, yace ina fata ga ƴan uwan da suke tashi wajen kokarin tarjama fassara littafin zuwa ga wasu yarurruka na daban, dan galibi akan fassara littafai idan an buga su a kai su wasu kasashe. Akwai kasashen da ba sa jin larabci, kamar yaren Urdu ana yawan fassara littafai da shi, kamar yaren Turanci ana yawan fassara littafai da shi. Haka nan duk wasu yarurruka da suke da ci gaba a duniya, za ku ga ana yawan fassara littafin addini da shi domin a kai musu masu amfana da shi. Yace to ina fata ga ƴan uwan da suke kokarin fassara wannan littafi zuwa ga wasu yarurrukan, ay yaqumu bi ijra'i hadhihi ta'dilat, da su tsaya wajen gudanar da waɗannan gyare-gyare da nayi a wannan bugu. Li yuqaddimu alkitaba li ikhwani almuslimina ghayra an-natiqin bil arabiyya fi afdali suratin mumkina, domin su gabatar da littafin ga ƴan uwan musulmi wanda ba sa iya magana da yaren larabci, dan littafin ya fito musu su same shi a mafi kyawun sura, a mafi kyawun yanayi wanda za su dauke shi su amfana da shi yadda ya kamata. Duk wancan gyare-gyaren sai su duba su sa a ciki. Malaiyo as'alullah ta'ala, ina roƙon Allah madaukakin sarki, ayyu barika fi hadhal amal, da yayi albarka a cikin wannan aiki, wa yajzi kullu man nasharahu bainal muslimina, ya saka wanda duk ya taimaka wajen yaɗa wannan littafi daga cikin musulmi خير الجزاء مبي الخير ساكمكو واي يوفقنا للقول لقول السديد والعمل الرشيد يكما داتدمو زوا غزنتي مكترتي زنتي نديدي والعمل الرشيد كما ايكي ديكي شريعي مالايتي وايمانا مني بان عمل البشر لا ينفك عن نقص مالايتي انا مي ايماني تيوا دك ايكن دان ادم با فيا ربوا ده توايا baya rabuwa da kuskure. Inda dan adam ne ya aiki, babu yadda zai ce wannan aikin nasa 100% ya cika, sai ka samu nakasa, sai ka samu tawaya, duk ilimin sa din nagartar sa duk cikar sa. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya dora dabiyar dan adam, akwai tawaya akwai nakasa a tattare da ita. Yace la siyama idza kana al muallifu qalil al ilmi mithli, sai yace musamman ma idan mawallafin littafin ya kasance mai karancin ilimi ne irina, inji shi malam kenan. Yace fa uhayibu bi kulli man waqafa ala mulahazatin aw ta'dilin, yace saboda ka ina shirye na kinsa a ga dukkanin wanda ya samu wani gyara ko wani abin dubawa, abin da ya kamata a duba, aw istibdalin, ko kuma wani abin da ya kamata a ce an canza shi, ayyata karrama wa yattasila bi, da ya daure ya samu saduwa da ni, aw bin nashiri, ko kuma ga mai wanda yake yaɗa littafin, wanda yake ɗaukar nauyi wajen yaɗa littafin, liyatimma ta'dilahu domin ayi kokari wajen gyara wancan gyaran, ko kuma cire inda ya kamata a cire, ko kuma canza abin da ya kamata a canza, insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya bada dama. Fi tab'atil qadima, a cikin bugu da za a yi na gaba, in kana fil umri baqiya, malai ce amma idan ya kasance akwai sauran kwanakin da suka rage a rayuwa. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وكتبه وحيد عبد السلام بالي غادت اندي رubuta shina Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa. Wannan shi itace muqaddima da akai da mallan ya rubuta ta bugu na 11 insha Allah ta'ala, gobe zamu karanta muqaddima ta 10 daidai, sannan mu karanta muqaddima ta 1 kai sai kuma sai mu shiga karatu littafin. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Abinda muka faɗi daidai, Allah madaukakin sarki ya bamu ladan gaba daya. Kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.